Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radion amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cukan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa
Usman Ahmad
da ni Hafsat Maina Muhammad.
To a yau talata 1 ga watan Mayu shekarar 2018 za mu yi magana ne ko mu ci gaba da magana da muka faru akan harkar ilimi inda muka fara magana a makon jiya na game da cewa wasu malaman jami'a ana zargin su da neman lalata da daliban su kafin su ci jarrabawar su a makarantu na gaba da sakandare.
Dalibai su dinga zama suna karatu yanda ko ma jarrabawan ne sai su yi su wuce ba sai sun je neman taimako wurin kowane malami.
Kamar dai yanda ta faɗa din ne dai karatu dai shine kadai mafita. A zauna ai karatu dai in baki karatu ba ma ai ba za ki taimake kanki ba. In kika karatu kika yi passing ba abin da zai kai ki gurin wani malamin neman taimako shi ma kuma ba shi da weak point din da zai tare ki ya ce ina neman ki saboda dama weak point din su daya idan sun ga ba ka da kokarin.
Za mu karanto sakonninku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram.
Haka yake ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa kuma za mu tattauna da mai fashin bakin al'amuran yau da kullum.
Haka zalika za ku ji ci gaban hira da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi da malaman jami'a da dalibai.
To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota muke cewa shin me kuke gani ya zama ya kamata ya zama mafita game da yadda za a daidaita ko kuma a kawo dangantaka mai kyau tsakanin dalibai da su kansu malamai game da cewa akan fane mu juna kokarin a samu satar jarraba ko kuma a sami makin jarrabawa in an gama.
Haka yake
ga amsoshin ku.
To sakon farko to sakon farko daga Amina Ibrahim M Maiduguri tace assalamu alaikum yau da gobe da fatan kuna lafiya. Ai wannan matsala kowa ya san laifin malamai ne domin kuwa su ne suke neman daliban nasu idan kuma sun ki ba su hadin kai sai su bi duk wata hanyar da za su samu lalata su lalata musu sakamakon jarabawar su.
To sai kuma duna madagaji Allah sa na faɗa daidai yace ba karaman aiki bane na farko an yi sakaci ta kowane bangare hakan tana faruwa ko kuma ta fara faruwa. Na biyu kuma matakai masu muhimmanci shine inganta albashi da tsaurara haƙoƙin na malinta ko kuma harkan malinta. Shawo kan matsalar mata kuwa a jami'u shi ma babbar magana ce. Na farko dai dangantakar maza da mata a watsa take tun daga primary ba wata katanga da zai yiwu sai a tsara mataki wanda hulɗan malamai da ɗaliban za ta takaita. Iyaye su rika ba wa ƴaƴansu tarbiya tun kafin su je makaranta.
To kaji sai kuma sakon Bauran Bukar yace salam yau da gobe lalle muna fatan Allah ya sa su daidaita wannan lamari.
To amin. Sai kuma Sufiyanu Gumal Zangon Daura yace yau da gobe duk malamin da aka kama da munanan ɗabi'u na neman wata bukata ta daban daga ɗalibai don cin jarrabawa hukunci mai tsanani ya kamata a yi masa.
Sai kuma sakon Hannatu Maman Sultan Tudun Wada tace salam yau da gobe kamata yayi iyayen su rinka baiwa ƴaƴansu cikakkiyar tarbiyya tare da sanya ido akan abubuwan da ƴaƴan nasu suke yi a makaranta sannan su ma malaman su ji tsoron Allah su rike ɗalibai a matsayin ƴaƴansu da suka haifa tare da ɗaukan matakin da ba sani ba sabo ga duk wanda ya keta doka malami ne ko ɗalibi.
Sai kuma Kadore Diga ga dan Fulanin Warji yace mafita gwamnati ta sa jami'an tsaro a makarantu don ilimi shine ginshikin rayuwa in ba ilimi babu rayuwa.
Haka yake. Sai kuma sakon mai turare gwada ba yace da wato da Lawali Isa wanda ba Allah sana faɗi sunan daidai yace yau da gobe za a iya inganta dangantakar ta hanyar binciken kokof ga malaman da ake zargin su sannan gwamnati ta sanya ido sosai akan malaman jami'o'i
haka to sai kuma Sani mai langelange ya wuri yace inganta dangantakar dalibai da malaman su abu ne mai kyau za a iya inganta dangantakar ta jawo kowa layi akan yadda dangantakar za ta kasance don kar kowa ya wuce wurin sa wato gona da ido
sai kuma sakon Arabi Muhammad Gidan Mali yace salam yau da gobe to nawara in shine ta hanyar yin bincike kwakwara bayan an tabbatar da mai laifi a cikin su sai a yi wa mutum hukunci mai tsanani dan na baya su samu su kiyaye
ga na gaba ki gane zuhur ba to sai kuma Yusuf Chimbi Niger State wato jihar Niger kenan yace ya kamata gwamnati ta inganta biyan malaman idan ana biyan su hakokin su to komai zai tafi daidai babu cin hanci ai malaman jami'a ko ina ga ai daidai gurgurdo ba kiyal ba
aikuwa
aikuman da sakandare su ce ne
kwarai da gaske sai kuma sakon babba Haruna Bajoga yace da malamai da dalibai tamkar ƙwaryar ƙasa ce da ta sama dan haka ya kamata bangarorin biyu su baiwa juna hakokin su dalibai su yi wa malamai biyayya su kuma malamai su yi wa dalibai adalci ba tare da nuna bambanci ba
Muhammad Musa Dambam yace ta hanyar samar da kyakkyawan matai kwakwaran matakin ba sani ba sabo ga duk abin da aka kama ko kuma wanda aka kama da cin zarafin dalibi da sunan zai ba shi maki ko ba ta maki to ba shakka za a samu sauƙin wannan matsalar in akai haka
to Aminu Kano mai dagar ko yace hanyar ita ce a samu masu kula da shige da ficen daliban tantance waɗanda suke yin mu'amala da su a makarantu su kuma malaman su ja girman su ta hanyar yi wa daliban uzurai ta yadda za su dinga tsoron watan tsoron mummunar hirar da bata dace ba a makarantar
Sulaiman Salisu Dederi yace zalunci da tauye haƙin dalibai shine babbar matsalar malaman jami'o'in Najeriya matakar za su daina zaluntar dalibai da tauye musu haƙoƙin su to za a samu alaka mai kyau a tsakanin su
to ai su ma malaman sun ce ana zaluntar su
sun ce su ma ana musu faili
sai kuma Alhaji Mai Hula Askira yace gaskiya malaman bai kamata su rinka yaudarar dalibai su ce za su ba su maki a jarabawa ba ya kamata su baiwa dalibai tarbiyya na gaskiya tunda su ma suna da yara bai kamata a matsayin su na malamai su rinka aikata hakan akan dalibai ba
sai kuma mu je ga Aminu Fatakai ko Fatakai Ringim yace tare suka hada wannan sako da Yunusa Mustafa Husaini kura anguwar malami ko malami to sai yace mu dai a ganin mu mafita daya a ji tsoron Allah Na biyu a saka doka mai tsauri ga duk wanda aka kama da wannan laifi. Na uku a sa ido sosai a makarantu.
To sai kuma sakon Muhammad mai kaimiya Urji Gombe. Allah ya sa na faɗa daidai. Yace sanya idanu akan malaman da kuma yara matan shine kawai mafita.
Dauda Garba bin Afan anguwar Jaji Fatuskun yace salamun filin yau da gobe. Mai karar da sabulun wanzami masu iya magana na cewa idan baka san gari ba to ka saurari daka akan haka ne ma yau nake cewa kamar kullum muna tare da ku kai tsaye da rediyon mu dan jin wannan shiri
sai kuma sakon Muhammad dan Budam Shani yace yau da gobe eto ta hanyar malami ya rike matsayin sa na malami dalibi kuma su yi biyayya ga malaman su in akwai malami da yake yi wa dalibai da ba daidai ba to sai su kai karan sa a gaba to in akai haka za a samu kyawun dangantaka tsakanin dalibai da malamai
eh yau ga wani ma Hafsa kafin na Shani din nan wani Sa'idu Ya'u yace a sanya CCTV camera irin ta daukar wuri din nan camera a kowane office na malaman sannan a sanya idanu wajen yadda daliban ke samun maki tun daga assessment da test har zuwa exam
kaji wannan shawara ce mai kyau to sako na ƙarshe ya fito daga Mu'azzam na Abba yace harkar malamai da dalibai a jami'a sai an yi da gaske dan an bi ya zama ruwan dare watan abin ya zama ruwan dare sai kaga an kama malami a wannan dabi'a ta neman mata akan bata maki kuma daga ƙarshe a ce an wato
magana dai ta
magana ta ƙare kawai
to sai mu ce bari mu dan ci burki anan mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni
To yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi da malaman jami'a a zauren muhawara yau da gobe watan karshen tattaunawar da muka faro a makon jiya.
Zaki ga akwanda sun maida hankali za su yi karatu wanda wata hanya ne su suna da wani hanya daban da su ci dade inda za su yi su ga wani inda har za su iya wucewa suna su zaki ji suna fada ma da kansu to kin ga ai laifin na mata ne
to shi malamin mun tunda suna ta zargin cewa ku ne kuke yin shiga da yake burge su malamin ba suna yin shiga irin wanda yake burge kuma kullun sun
sosai suka fada
mai kyau sun yi guga sun yi shiga irin na ɗan shekara 15 da 30
sosai zaki ga
ma kansu yara saboda suna son ku ya ba
sosai zaki ga ba ana ta yau wankan da malami kaza yayi ko kuma ki duba shigan shi kaza duk ana yi a cikin aji to kin ga ai dalibai ne ne
dalibai yanzu bari mu samu mafita akan yanda dalibai mata za su iya fitar da kansu a tsaka mai wuya irin wannan idan sun samu kansu a ciki cikin ku daya bayan daya ku ba mu shawara ku ba dalibai ɗan uwanku shawara shin yaya za ta yi idan wani malami ya takura ta ya fara nuna mata irin wannan halayya cewa a bana gishiri ne in bada manda bari mu fara daga abokin ku
ni to me ya kamata ta samu fact da cewa yana neman ta domin ya fasin dinta kuma ta yi karatu so in ta samu fact dinta shi ma yana da manya da shi a makarantan saboda ba shi yake zaman kanshi ba then zaki iya foyin saboda akwai nan din student affairs shi ne suke 100 da wani abu da shafi na bangaren dalibai sai ki je ki kai fact dinki that ga abin da ya faru ga abin da ya faru kuma ki proving din fact dinki if kin yi proving din shi accepting then that's a calling din shi sai su tambaye shi me ya faru tsakanin shi da ita then sai su abin nan I think that is the only way out
taji jikokin mun ga fact ana magana da Hausa su kun zube mana turanci
ni dai ana wa shawaran dalibai su dinga zama suna karatu yanda ko ma jarabawan ne sai su yi su wuce ba sai sun je neman taimako wurin kowane malami ba
kamar dai yanda ta faɗa din ne dai karatu dai shine kadai mafita a zauna ai karatu dai in baki karatu ba ma ai ba za ki taimake kanki ba in kika karatu kika yi passing ba abin da zai kai ki gurin wani malamin neman taimako shi ma kuma ba shi da weak point din da zai tare ki yace ina neman ki saboda dama weak point din su daya idan sun ga ba kai da kokarin sai su ce kazo za su maka wani abun su passing ɗinka to dan Allah mata mu gyara a kama karatu kawai
kamar yanda suka yi magana akan banzan dressing da rushing karatu da wai mace ce take bin mutum yanda suka yi magana akan dressing mi kokari kan mu sa kayayyakin da zai attracting din su da har za su zo suna claiming cewa ai saboda shigan mu ne yasa su ma kansu za su yi magana to mi kokari kan mu dinga sa irin kayayyakin da zai dinga ba wa mutane sha'awa da har mutum zai zo gurin mu
wato ku tafi dai kozai din ku
magana dai daya ne kawai kai karatu ka kama Allah kawai shine magana ba ruwanka da wani malami ai avoiding zuwa office din malamai me alakan ka da malami da zaka biyo shi a inda yake zama mutum ya kama kansa kawai ya zauna a cikin aji in ya zo to shikenan in bai zo ba in ma kana da wani abin da zaka yi akwai class rep wanda shine zai iya kawo sako dole sai da izinin shi ne ma zaka iya zuwa office din malami
malamai daga ƙarshe wani kira za ku yi da jan kun ne ga ƴan uwanku malamai waɗanda suke da zuciya bangaren neman ƴaƴan mutane
to ina ganin abin da zan ce shine na daya su kansu daliban har da malaman tsoron Allah in aka sa a tsakiya shine zai kai mu gargaci idan ya kasance yarinya koko yaro koko shi malamin ba shi da tarbiya irin ta addini saboda haka duk inda kika je kika kai shi sai ya aikata wannan abun ba dalibin ba malamin ba saboda haka ya kamata iyayen yara su ƙara zage dantsi su sa ido akan tarbiyar yayansu yayansu suke tun daga farkon lokaci zaka dauka yaya kana dauka yakan mutum ya kirki ce kaza kaza amma na daya friends dinta da suke mingling da su baki san ko su waye ko baka san ko su waye bane wayannan suna da tasiri sosai akan yaran nan wata zaka ga ta tashi tun daga ƙasa ta yi tana son karatu tana abun amma yanayin ta tsince kanta a ciki kawai ba inda za ta yi ne ta samu kawa wanka can biki can wajen kaza kaza an ja ta shikenan dama ai tashi yare su shin wani wajen ne babu sergeant babu kwaba ba wani abu ne
ba
kwaba fa kuma su su sani daliban akwai wani unit da aka ware a kowace jami'a na student affairs ta inda in kina da wani korafi zaki daukan korafin nan naki ji yake kai wajen domin wasu ne aka dauke su aiki aikin su kenan su zauna su ba yaro shawara akan abubuwan da yake faruwa kuma idan yaro yana da wani matsala zai iya zo ya same su kai tsaye ya gaya musu wannan shine matsala ta ga harassment nake samu insha Allah in aka bi wannan abun zai zama tarihi a rayuwa
malam
to ni ana wata nan abu na farko shine malamai ya kamata su ji tsoron Allah kamar da ya faɗa sanan na biyu suna da cewa wannan dalibai amana ne a gare su in ba yayansu akwai kannansu, in ba kannansu akwai yan uwansu, wanda a duk abin da kai ko baji ba ko wata za a yi ma yayanka ko za a yi ma kannanka ko za a yi ma yan uwanka. Sannan kuma akwai wani abin da ya kamata hukumar makarantu ya kamata su kirkiro da shi, wanda at least duk karshen fluk zangon karatu, yanda za a rinka evaluating din su malamai, me ye hudin malamai da dalibai, menene malami, sai a nan ne za a gane, za a ware bargubi tsakanin malamai, shin wani malami yake tunanin zai anshi kudin dalibai ko wani malami ne yake neman jikin dalibai. Duk in hukumar makarantu za ta tafiyo da wannan tsari, insha Allah za a samu saukin wannan abu.
Dalibai da malamai, mun gode kuma Allah ya kawo mana karshen wannan fitina da ake fuskanta a manya-manyan jami'o'in kasar nan. Nagode.
Jami'a. Jami'a.
Ya kamata a biya ni in waka lafiya in yi remixing in shi watan in dan canja
to ba kantin waka ne
eh wala ai ka dauke ni da mamaki
ya shine aje bari a mamaki to yanzu bari mu je ga masu sauraro kamar yadda kika ce zamu ba su dama su kira su fara mana amma kafin mu je ga Katsina akwai lambar mu alamar tara 1202205655 assalamu alaikum
Wa alaikum assalam na kabara.
Yawwa barka da war haka da nawa nake magana.
Kana tare da Bashir Muhammad dan inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina.
To sannu na Katsina.
Masha Allah na kabara kana tare da Bashir Muhammad dan inna.
To Bashir dan inna muna jin ka kwana da yawa.
To alhamdulillah na kabara ya kokari ya himma.
Lafiya lau to gaji magana da muka dauko magana jami'a da dalibai da malamai. Hello?
Hello? Na Katsina ya tafi.
Na ya tafi ayya.
Kai na inna.
Wallahi network ne.
To yanzu za mu je ga layin mu. Muna da Adamawa kan layi. Assalamu alaikum. Wake magana daga Adamawa?
Mai magana Bello Idris ne daga Mubi.
To Malam Bello Idris daga Mubi, ka ci maudu'in da muka dauko yau. Shin me zaka ce akai?
Abun da zan iya cewa dai
Hello
kai ma
tsoron Allah
oh malamai da dalibai a ji tsoron Allah
duka eh hadu a ji tsoron Allah
to mun gode sosai da gudunmawarka bari yawo malam la bari mu je Abuja wane ne Abuja
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
barka dai
haza galo gidan lafiya
lafiya lau wai Abuja
daga Hadeja ba Abuja ba
Hadeja
to muna jinka to wane ne
Mamman Zalanga ne
to Mamman Zalanga to barka dai Mallam Zalanga ya aiki muna jinka
lafiya kal wallahi
yawa
wato abin da ya kamata su malamai ya kamata su tsoron Allah su san cewa amana ne yaran da suke gaban su amana ne kuma Allah yana kallon su wanda suna kallon cewa Allah yana kallon su to hakika ba su yi abin da ya kamata ba to zaka sai maida hankalin su ga tsoron Ubangiji mu subhanahu wataala wannan shine abin da ya kamata
to Allah
ya sani ana ta cewa tsoron Allah kawai Malam Muhammad eh an san malamai su maida hankali su ji tsoron Allah to ai su ma malaman sun ce dalibai na neman su shin su wane kira zaka yi musu
gaskiya ne, gaskiya ne. Akwai ɗaliban da suke su ba su da tarbiyya, su ma ya kamata su gyara tarbiyya su ji tsoron Allah su ma. A tare da ba su da tsoron Allah, idan ka ji tsoron Allah to sai kuma ya gyaru.
Gaskiya ne, ban da kisisina ba, to mun gode.
Mun gode, sai mu yi Taraba. Taraba daga wake kan layi.
Isi haka Muhammad Dangata da karamar hukumar Donga jihar Taraba.
To Malam Isi haka Dangata, ni ma yar gata ce fa. To Malam Isi haka, me ra'ayinka game da wannan maudu'i?
To, hello?
Hello?
Ra'ayina, kina ji na? Ra'ayina a gargaɗe malaman nan kawai su kiyaye. Ko da yake mata ma da nasu. Yawwa, ni dai kawai su kiyaye malaman nan.
To mun gode.
Da laifi an fi danganta shi da babba.
Da babba ba, su babba ya lura ke.
Yawwa.
To mun gode Isi haka daga Donga. Yawwa, kin san kuna san garin nan da Donga da nisa na san garin.
Ka taɓa zuwa?
Allah har idan shiga kwalakwala da nisa.
Okay. To Malam Isi haka, ka ji Usman ya je garinku. Har ya kusan fada a ruwa. Mun gode da wannan ya samu watan mai fashin baki Malam Kabiru Lawanti, za mu ji daga gare shi. Assalamu alaikum Malam Kabiru.
Wa alaikum salam.
Barka da warhaka.
Yawwa sannu.
Ga Hansati ga Usman.
Barka dai Malam Kabiru.
Yawwa sannu.
Yawwa to
yi magana da man da ce wannan babbar magana ce kuma
ai haka yace a tako ne ai
ku. Ka shafe mu.
Ka ce wannan babban magana kenan.
To saboda lokaci Malam Kabiru bara mu fada cikin wannan
fede mana burin nan.
Fede mana buri inji Usman.
Wato babbar matsala ce kuma duka ya danganta daga ainihin me ake cewa ethics.
Wato ƙa'idoji da dokoki na aiki.
Ƙa'idoji da dokokin aiki. Da ya kamata ce kowa daga farkon daukan mutane jami'o'i su rinka ainihin bawa sabbin malamai kaman workshop wato kafin karatawa juna sani.
Amma tun da ba a yin haka?
Wasu jami'o'i suna amma gaskiya wasu za ki ga cewa cikin shekara biyu da wuce ya kamata ce kowane bayan wata uku ana irin waɗannan abubuwa tunda ana neman hanyoyin warware waɗannan abubuwan ne. Suna faruwa, kowa ya riga ya sani. So yanzu sai mu fara maganar menene za a yi saboda ana irin waɗannan,
saboda wani bai san dokar ba.
Yawwa, bai san dokar ba.
Kamar a nan duk shekara kusan sai ka yi irin wa'annan
training. Wanda suke aikata wa'annan abubuwan kuma za ka tara su ma kuma sun kai har ma kamar yanzu na kwanan nan ana maganar cewa professor ne. Maganar cewa bayan da suke aiki duk bai taso ba saboda bai da mutum shekara 30 yana aiki
bai san
aikin ba. Abu na biyu kuma shi ne su ɗaliban kowa ya zo makaranta da niyan cewa ya zo ne ji kansa sai ci jarabawa ba wai ya zo a taimaka mashi ba. Akwai wasu ne wata mutana da ta same mu a kan nan cewa an riga an saba da satan ansa tun daga ainihin sakandare da ake jarabawan shiga jami'a din. So in an zo nan ma aka gani ake cewa wannan hanyar da muka biyo muka ci jarabawa bari mu bi ta yanzu ma. Kuma dai kana magana da balagaggun mutane ne wanda yana ganin cewa zai yi amfani da wani abu ciki an zuwa wajen ainihin gani ya ci jarabawa. Saboda haka in an duba laifin malamai din kuma ya kamata a dinga duba ainihin ɗalibai wanda yake su kuma wato suna da desperate abun nan
irin zakuwa su
cewa
su ci da zuci.
Yawwa, zakuwa cewa su ci jarrabawa ko ta halin kaka ko ta halin kaka. To abu ne mai matukar wahala gaskiya in ba hukumomin jami'a din sun tsaya sosai ba. Na farko dole ne a yi maganin sace-sacen jarrabawa da aiki. Na biyu kuma duk mutumin da aka same shi da laifin ainihin abin da ake kira favoritism
wato
taimakawa mutane ba wajen alfarma gaskiya ya kamata a yi maganin su da irin wannan alfarma shi ke kawo waɗannan abubuwa ne. Duk mutumin da aka san shi da wannan al'ada ta alfarma din za su ga cewa mutane suna abun nan. Yanzu yawancin malamai in ka ji malami yana cewa mugun malami ne, to malami ne wanda yake ya tsaya saboda ya bi wannan ka'idoji da jami'a cikin kuɗa masa wajen ganin cewa wanda ya jarrabawa an bashi abin da ya ci, wanda kuma ya faɗi ya faɗi.
yau dama abin da nake son tambaye ka
ba lokacin zai ishe mu ba amma gaskiya
eh dama abin da nake son kana da ɗan lokaci amma abin da nake son dama in tambaye ka zaka ga akwai wa'anda za su yi karatu za su dage za su yi duk abin da ya kamata su yi amma kuma zaka ga makin yi musu wahalar samu saboda wata dalili domin ni kaina nan da nake ma magana wallahi ya faru da ni a lokacin ina karatu
ni ma wata ce anan
yawa saboda haka nayi waye ne har sai da nabi naje tushen abin naje ne ta tada jijiyar wuya kafin aka fito mun ashe sau biyu da na zauna wannan paper wallahi na ci to me zaka ce a irin wannan kai ya kokarin ka amma ka hadu da mu
ya kamata a ce wato ni a jami'an da nake wato na san cewa a jami'an da nake akwai ka'idoji ko kuma matakai da kowane result zai bi kafin ainihin jami'a ta yarda da shi a matsayin result
yawa
na farko malami in yi makin sai ya kai shi wa ainihin examination officer
yawa
shi examination officer shi zai compile naci sannan a kai department to department su zauna akan kowane ainihin sakamakon jarabawa da ɗalibi a duba shi inda aka ga cewa akwai abin nan da ake kira inconsistency a duba shi a gani me ya faru a ga akwai wani abin da
za
a duba a ganin cewa can ya ci waɗancan sannan kuma ya zo ya faɗi wannan ko bai ci saura ba amma ya zo ya ci wani maki wanda yake akwai ayan tambaya a kai duk wannan ka'idoji na san a jami'a ta akwai shi
to malam
alhamdulillah zan gaya muku cewa a nan jami'ar Ahmadu Bello gaskiya akwai
sauƙin kukan wannan abu
to jami'ar Ahmadu Bello kenan amma a wasu jami'o'in sai ka ga cewa malaman da suke irin wannan lalata suke bata yara watan maki don suna neman wani abu sai ka ga kansu a hade yake ko an je wannan exam office din ko yadda za a yi binciken abubuwa sai ka je ka ga malamin ba ni nayi makin ba ni ne malaminka ba ni ya faru da wani dan uwana maimako shekara 4 da zai yana karatu sai da ya shekara 9
an rike shi cewa suke an rike ka
sai da ya shekara 9 akan paper guda daya
har ma wani zai cika baki ya ce zan rike ka wallahi
kuma gaskiya tunda ni na zauna jami'an na wajen shekara 7 zan iya gaya muku cewa akwai wasu abubuwa wanda ba wai laifin malamai bane gaskiya yana zuwa ne daga dalibai dan
kamar me
ba sa gaya wa iyayen su gaskiyan me ke faruwa wani lokaci mutum bai da kokari sai ya samu iyayen sai ce ai malami ne
to
in bai ka ga ba zai ci jarabawa ba
akan samu
wannan abubuwa in ba wai in akwai zargi ya kamata jami'a ta yi bincike a kai a tabbatar da gaskiya kafin a ce za a yanke hukunci a kai ni a kullum abin da nake magana a kai shine da su ainihin hukumomin jami'a da ainihin kungiyar malamai ta jami'o'i da su kansu kungiyoyin ɗalibai ya kamata a ce sun ɗauki matakai na ganin cewa su fito da hanyoyi na ainihin dakile irin waɗannan abubuwa waɗannan kungiyoyi guda uku su ne wanda yake suke da ƙarfi na yin wannan abu in ya wuce nan ne sannan sai kuma a je ainihin kotu mutumin da ya ga cewa abubuwan da jami'a ta masa bai gamsu da shi ba zai iya ɗauka ya kai kotu kuma kotu za ta yi masa
saurara to daga ƙarshe malam Kabiru idan haka ta faru da ni wani mataki kamata in fara ɗauka ni a matsayina na ɗalibi
to da mace ce ko namiji
wato abinda ɗalibi na farko zai fara yi shine in har wannan ta faru malami yana nema ya ci mutuncinsa saboda wani abu da ke tsakaninsu abu yanzu akwai hanyoyi na zamani wayoyi din na mutum zai iya rekodin me ke faruwa
kamar yadda wancan
abin ya faru ya yi rekodin wannan yawa yana rekodin ya yi kokari ya kai wannan abin ga hukumomin jami'a su san da shi
ya samu ne
ya rubuta a rubuce kar ya je wai fatan baki
to shi ma malami sai ya ɗauki irin wannan mataki
na'am
kuma malamin ya dauki irin wannan matakin shi aka kaiwa har
kwarai da gaske indai malamin ya fara ganin kamar akwai abubuwan zargi tsakanin su ya kamata a ce ya dauki wannan abubuwan duk wani abun da zai kasance
ya kare
mutuncin shi ma wanda zai recording nashi saboda ya kare mutuncin kansa
to mun gode sosai malam Kabiru
akwai matakai da yawa yawa
malam Kabiru mun gode
amma sake laluboka
gaskiya kam mun gode kwarai malam Kabiru Lawanti ka ji yanda ya kasance
yawa ai fakan ya ce to matakin kenan kowa ya lura
to amma Usman ni abin da ya faɗa yayi ma'ana sosai kowane malami ko kuma ɗalibin da aka kai wahari matakin da zai ɗauka fa kenan ne kokarin
rike hujja
shine
ko ya ɗauka ko ya ɗau murya inda hali ma nan hafo ta
yi ka ɗauki hoto
wallahi dama me san zuwa fada abin zaburi sarki na kira
kuma da fatan dai hukumomi za su ɗauki wannan abin da muhimmanci shine ba wani babban abu
haka yake
to yanzu duka anan shirin yau da gobe ya kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin
Usman Ahmad
sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Vasco Valerich da ni Hafsat Maina Muhammad nake cewa a huta lafiya ga Usman yana bai bai
yau da gobe
yau da gobe.